الحديث السابع والثلاثون حديث نتلة دبكوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أتكلمون حديثي زام فهمتي رحمة الله سبحانه وتعالى يلوى الرحمة تيد رحمة ستافي أذاب سيلوى يرجسة تاففشنسة يلوى. Wannan hadisi hadisul qudusi ne cikin irin abin da annabi ke ruwaitowa daga Allah kai tsaye. Allah madaukake ce inna Allah kataba alhasanati wasayyi'at, Allah ya riga ya rubuta alhasanat dangogin ayyuka na alkhairi, wasayyi'at da kuma dangogin ayyuka na barna wanda mutane za su yi, ya riga ya rubuta haka da alkalamin sa na kudura cewa rana kaza wani zai kaza, rana kaza wani zai aiwatar da kaza, alhasanat wasayyi'at. فمن هم بحسنة فلم يعملها wanda duk ya himmatu zai aikata wani kyakkyawan aiki falam ya'malha sai bai samu daman aikatawa ba, azuci ga niyya, niyyar da ya riga ya yanke lalle sai na yi kaza, sai wani abu ya zo ya hana shi aikatawa duk da bai aikata ba. Katabahallahu indahu hasanatan kamila, Allah zai rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya duk da bai samu daman yi ba saboda wannan niyyar ta shi. وإن هم بها فأملها كتبها الله عنده عشر حسنات, إذن يهم ما تزي أيكت كياون أيكي كما يسا مداما يا أيكت وأنن كياون أيكي تو أبنجي جزي ربو تامتا عشر حسنات لا دا دي هر قدا قوما حسنة دي هر حسنة قدا قوما إلى 700 ضعف زا إننك وما هر يزوى قريبه تريبكوي إلى أضعاف كثيرة har ya zuwa ga ninki ninki mai yawa sama da 700. Me zai sa anan ninka sama da 10? Niyya. Idan mutum yana da niyya kyakkyawa a cikin aiki, sai niyyar nan ta sa a ƙarawa mutum lada ninkin ba ninki sama da ninki 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wannan ya shafi kowa, in an ƙara kan 10 to kyakkyawan niyyar take nan. Kai aikin alkhairin da baka bukatan yaban wani ko kushen wani, baka idan ka bakanta wani ba ko dan ka faranta wani ba, neman yardan Allah ka kake yi, hidimtawa kai ga addinin ka na musulunci, gurgudan yadda irin wannan niyya ta baka cikin zuciyarka, gurgudan yadda Allah zai ninninka maka ayyukan ka na alkhairi, wato lada na ayyukan alkhairin ka. An gane ku? Har zuwa 700, har zuwa sama da 700. Wannan shine abin da wannan ayar ta faɗa ta suratul baqara kenan. Masalan ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وندي ايتين الخير غدا دا واتو كمر قواياتي وندي تدبيتي في سبيل الله كمر قواياتي غدا دا يشوكا ا cikin kasa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, kowace zangarniya tana dauke da kwaya 100, ya samu kwaya nawa kenan 700, shine nan ila 700 zaifin. Sai kuma Allah ce wallahu yudaif liman yasha, Allah yana ƙara ninninkawa ga wanda ya ga dama. Shine nan annabi ce ila ab'atin kathiratin kina, ila ab'atin kathiratin. Imam Muslim ya rawaito wani hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud, annabi na zaune a masallaci sai ga wani balarabi ya shigo zai kawo agaji za a tafi yakin musulunci, ya zo da raƙumarsa a daure da akalarta da komai, ya ce ga ta nan ya annabin Allah na zo da ita ne fi sabilillahi. Annabi ya ce laka biha yawmal qiyamati 700 naqa, ita sai an baka raƙuma 700 a sanadiyar wannan gobe kiyama. Annabi ya tabbatar da cewa raƙuma 700 za a baka. Shi yasa duk wanda ya samu damar aikin alkhairi ko min kankanta ta kare rena ci, la ta hakarna minal ma'ruf shay'a, duk aiki in aka ce maka na alkhairi ne kar kare na ci, kayi shi ko yaya yake, baka san ba wanne aka karba, kila je kai mai yawa ka kace dubban kuɗi ba karba ba, yau kai sai kai na naira 10 sai aka karba. baka san wanne ne ya karba ba, kowanne da an ji aikin alheri mutum gaggawa aiki yayi, kar ka ce jiya nayi, sai karan jiya nayi, wani lokaci nayi, ai ya kamata yanzu haka in huta. To wanne aka baka labarin an karba aiki? Wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha, in mutum ya himmatu zai aikata mummunan aiki sai kuma bai samu damar aikatawa ba, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah zai rubuta masa wato hasana cikakkiya a wurinsa. Mummunan aiki ne kazo zaka yi, sai ka tuna wani nassi na Ubangiji, sai ka tuna wani nassi na hadisin Annabi wanda ya haramta wannan abin, ko wani faɗakar da kai, duk da ne tun da kai zaka yi mummunan aiki sai ka fasa, wannan fasa sai ta a rubuta maka hasana. Kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan, sai a rubuta maka hasana saboda baka yi wancan mummunan ba. Wa in hamma biha fa amilaha, idan mutum ya himmatu da mummunan aiki zai aiwatar, fa amilaha, kuma yayi wannan mummunan aikin, kataba Allahu sayyi'atan wahidatan, sai Allah ya rubuta masa mummunan aiki daya, ba za a ninka masa goma ba irin yadda aka ninka lada. Yanzu ne nan nan yalwar ramar Ubangiji, lalle Allah ba zai amfana da komai wajen azabtar da mu, ba wai azabtar da mu da yake dan shi ya ji dadin ya amfana da wannan azabtar da su bane ba, saboda wata hikima ce a wurinsa shi kadai ne ya santa. Amma kaga yadda yake rabon lada mai yawa, Ubangiji subhanahu wataala yana rabon lada mai yawa saboda bayan su samu tsila, dan haka duk wanda kaga ya kauce turin kansa ne yayi yawa. Shine malamai suka ce a nan gurin ma akwai nuna damuwa, akwai nuna kulawa da bawa mummuni mai aikin alkhairi, duk inda aikin alkhairi yake tun daga wanda yake Muhammad bin Hassan bin Falam ya amilha, sai a ce kataba Allahu, sai a ce indahu, sai kuma aka ce hasanatan, kuma aka ce kamilatan, ba a ce hasanatan kawai aka yi shiru ba. Wa in hamma biha fa, sai aka ce kuma kataba Allahu indahu, wannan indiya din za ku lura, ashra hasanat ila sab'imi'ati dhaifin ila adhafin kathiratin, da aka zo wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha, tunda dai bai aikata wannan mummunan bala da zai samu, aka ce kataba Allahu indahu, kuma aka ce hasanatan kamilatan, amma da aka zo mummuna fa, sai aka ce wa in hamma biha fa amilaha kataba Allahu, ba ce ba indahu, ba ce ba kuma sayyi'atan kamilatan, sai aka ce sayyi'atan wahidatan, ba ce ba kamila. Wannan duk rahamar Ubangiji subhanahu wataala. To anan gurin yanzu ne za mu fahimta cikin wannan hadisi, kashin mutanen nawa ne? Ga wani ya niyyar alkhairi amma bai samu damar aikatawa ba, ko za a rubuta masa lada daya? Ga wani ya niyyar alkhairi ya aikata, za a dinka masa haso nawa? Goma, ko har zuwa 700, ko ma har sama da haka? Ga wani ya yi niyyar mummunan aiki bai aikata wannan mummunan ba, saboda bai aikata ba, za a rubuta masa mai lada daya? Ga wani kuma ya yi niyyar mummunan aiki kuma ya je ya aiwatar, to za a rubuta masa mummuna guda daya? Nawa aka kasa mutanen kenan? Kashi kudi. To a nan gurin bamu da matsala wajen fahimtar wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki bai aikata ba, a bashi lada, wannan mun ce saboda ladansa ne, saboda kai niyyarsa ne sai a bashi lada. Bamu da matsala game da wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawa kuma ya aikata, wannan dan an bashi lada bamu da matsala sai. Wanda ya himmatu zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba, sai aka ce za a bashi mai lada. To wannan in muka dauki wannan a wannan nassin haka, to za mu ga wani nassin kuma daban wanda ya karantar da wani abun daban, dangane da mutanen da suka yi nufin aikata barna a garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta hurumin Makka, Ubangiji ya haramta shi. Kul innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda allazi harramaha, Allah ya haramta wannan hurumin, ko ciyawar da ke wurin ba yadda mutum ya ketare mata iyaka ba, ko tsuntsu ya shiga wajen ba yadda ka farauce shi ba, dabba ta shiga wajen barewa ba yadda ka farauce ta ba. To ballantana kuma ka ce za ka yi nufin aikata wannan munan aiki na zina ko na tata ko na wani abu a wajen, to Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim, mujarradul irada, nufaka kawai mutum yayi niyya a zuciya zai aikata mummunan aiki a wurin Allah, sai mun nan da masa azaba mai raddi koda bai aikata ba. To wannan khasiyya ce khassa bi Makkah al-Mukarrama, hukunci ne da yake bincin Makka kadai, amma in anan garin ne kai nufin mu zaka aikata mummunan aiki baka aikata ba, to wannan za a baka lada. Amma a san idan kai niyya ko baka aikata ba akwai zunubi, saboda kar kai niyya, saboda alfarmar wajen, saboda muhimmancin wajen. domin da yake manyar da fihi wannan yana komawa zuwa ga hurumin Makka kenan ba mai yarda da kun yi guri da ya zo a hankali to sannan wanda zai mummunan aiki ba Ibn al-Qayyim yace kashi uku ne a ba Ibn al-Qayyim ba kai Ibn Kathir sai kashi uku ne imma dai zanto kaza zaka aikata mummunan aiki baka aikata ba saboda wa'azi saboda ka tuna wata aya ko wani hadisi sai baka aikata ba to wannan shine zaka shiga nan za a baka hasana kamila imma zanto ka himma to ka tafi wani wuri zaka aikin barna da ka tafi a hanya sai wani abu ya bujiro maka ko wani tsare ka da hira sai ka manta mai fito da kai daga gida kai ta tunani mai fito da kai daga gida baka aikata ba ka dawo gida wannan baka da lada baka da zulubi lalaka wala alaika imma zanto ka himma to lalle sai ka aikata mummunan aikin nan amma sai aka fi karfinka ka tarar da wani dan ta'addar da ya fi ka ta'addanci abinda kani zaka yi na saban ya hana ka wannan damar ka je neman wata mace ya riga ka zuwa ya dauke ta haka ko gashi ka same ta ta ki baka hadin kai to wannan kaga dai baka samu daman yi ba amma dai niyyar nan sai an baka zunubi a wannan ai ba tsoron Allah ne ya saka janye ba ba tun wani hadisi ne da bai saka janye ba abubuwa ne suka fi karfin ka to wannan sai an baka zunubi kun ga yadda aka sa su kashi uku haka suke kai niyyar yi sai ka tuna Allah ka tuna manzonsa sai ka fasa to lada kenan ka kasa za ka yi sai ka manta me ya fito da kai daga gida wannan lalata wala alaika baka da lada baka da zunubi ka tafi za ka yi kai mutum lalle sai ka yi aka fi karfin ka aka hana kai ka zo kana cizon yatsa sai an rubuta ma zunubi wannan za ku ga wannan cikin tafsirin Ibn Kathir a karshen tafsirin suratul an'am an gane ko to sannan wannan nufi na zuci yana da matakai Ibn al-Qayyim yace matakai ne har guda hudu kamar yadda ya kawo a cikin littafin sa tariqul hijratayni wa babu sa'adataini tariqul hijratayni wa babu sa'adataini yace matakan niyya a zuci guda biyu ne imma abu ya zo ta fuskar tunani kawai shedan ya jefa maka tunanin me zai hana ko mutum yayi kaza ko ya kawo maka tunanin aikin barna ba tare da kayan niyyari ba ko komai ko baka yi abin nan ba to wannan ba a baka lada ko zunubi akan wannan so ake kai kokarin ture wannan aikin kafin ya je mataki na biyu wannan matakin na farko shine ake kira al-khawatir abu ne kawai ya tsarsa a zuciya ba tare da ka dauki wani mataki ba mataki na biyu shine sai ka samu irada ka ji kana sha'awar abin to wannan kuma sai kai kokarin ture abin kar ka je mataki na uku shine sai a samu al-qasd ka nufa ta abin zaka yi mataki na hudu shine at-tasmim bis-sawad shine ya kasance zuciyarka ta makance kan dole ma sai kai kawai to a matakin farko in ka fasa ba lada ba zunubi akan ka a mataki na biyu ka sanya irada zaka yi sai ka tuna Allah to wannan akwai lada idan ya kai har wancan mataki na makancewar zuciya dole sai kai sai baka sami ba saboda abin ya fi karfin ka wannan kaga shine sai an baka mai sai an ba mutum zunubi waɗansu kuma suna kai irin wannan matakin har guda biyar suka ce maratibul qasd khamsun hajisun zakaru fa qatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwa al-akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a to suka ce akwai hajis akwai qatir akwai hadithun nafs akwai ham akwai azm suka ce dukkan guda hudun na farko ba a kama ka da laifi a azmu ne ake kama ka da laifi al-azmu shine Allah ya ce fa za a zamta wannan wajen aikin alheri kenan fa za a zamta fa tawakkal ala Allah